sanar mu ne Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin di oye Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole.
A yanzu ga nan a cikin kasuwar Utaku a cikin shirin kasuwa akai miki dole a cikin wannan kalubale da muke ciki na wannan cuta na coronavirus. Amma yau hukumomi na Abuja sun bada daman cewa jama'a za su iya fitowa dan a zo kasuwanni, to shine muka shigo dan mu dan tattauna da su. To malami ya kuwa da kubewa ko zaka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum dukkan fatan in Najeriya. Wannan halin muke ciki ubangiji mallahu Allah ya kawo mu sauƙin rayuwa. So mu dai dama babban gurin babban fatan mu da gwamnati roƙon mu da ita da take iya jajircewa bakin yanda wannan cuta take dutsuwa take halaka mutane take ba da nan lokaci mun kanyin kanmu da muke fita mu neman abinci. So saboda haka wannan dan fito da muke alhamdulillah muka dan samu da mu ci mu sha kuma ga yanayin ibada muke ciki.
Ganin yau din nan da kuka fito wannan kasuwa kaman yaya abubuwan suke kasancewa? Akwai mutane ana samun cinikin kuwa?
Gaskiya alhamdulillah saboda yanayin fito da ake ciki ya bashin gurgurdo Allah kan bude abinda mun sun samu ciki kai bakin salati.
Saboda yanzu kaman wannan yanzu wannan ya kuwa haka kaman nawa nawa ake sai da ita haka da wannan shi kaman kwariya.
Game da kubewa din zaka mukan cewa mu zube wannan gaskiya mai naira 100 mai naira 50 mai 200 abinda ya sawwaka. So shi ma haka kuma alaihun da ayyo gaba da duk haka zai kusanta ke sai tawara ko ne da iya adadin karfin ka da zai iya cewa ga abin da yake so. So da kuma dukkanin abu na taimakon kai da kai wannan abu da yana ma yana taimako bangaren kayan abinci da sauransu. So idan muka fito da shi Allah ya taimake mu zuwa suna siya mu samu mu ma dan mu ci su ma suna samu dukkan su a gidajensu.
To amma ganin kullewa da aka yi an dan kulle kasuwannin ba a bari a dinga zuwa ana saye saye kaman wani irin kalubale kuka fuskanta?
Ito a zahirin gaskiya dai muka fuskanci kalubale game da cewa idan ran da aka fito kasuwa bai karewa muka je dai mu aje shi rana ta da ke shi irin mu zubar mu wannan wannan mun riga mun rasa a cikin shi. Sai kuma lokacin da aka sake bude kasuwa sannan mu je mu sake kawo wani mu sayo wanda mu zo mu sayar shine abin da muka wannan kishi a kan.
To mun gode malam.
So alhamdulillah.
To me sunanka malam? Me sunanka?
Sunana Haruna.
To kamar naga kafin kana sai da su albasa ne da
albasa da
tumatur
da karas da kabeji ga sunan ina saiwa.
To ganin cewa gashi ana cikin wannan annoba ta coronavirus yau an samu an bude kasuwa kaman yaya kasuwa take tafiya?
To kasuwa yanzu gashi ne cinikin ne ga nan kadan kadan ne haka amma kamar sashin da wuce ka an dai ciniki amma daga hin cinikin ko rahin kudi ne ko me ne kuma sai wanda ke faruwa ba
anu aka ne hana
amma cinikin daga nan da kadan kadan ana yi dai alhamdulillah.
To amma yaya kuka ji da cewa da gwamnati ta ce karshen makon nan za a bude kasuwa?
Eh to gaskiya wannan kan mun ji dadi kuma ne wa shugaban kasa Allah ya saka mai da alkhairi mun ji dadin abin da yayi mana.
To amma baka jin tsoron cewa tunda ka san an ce wannan cuta tana sauran yaduwa baka tsoron cewa kada ta zo ta kara shafa jama'a da dama?
To ai kamar bayani da ina hukumar lafiya aka dauki mataki akai na cewa kowa dole ne a sa takunkumi.
Amma gashi ai kai baka saka yanzu takunkumin ba.
Eh zuba da gana sai amma insha Allah ba sai ina da shi kuma yanzu haka.
To amma ya kamata nake ga ka dinga sakawa.
To shike na malama insha Allah ran sani.
To naji kuma kaman masu irin sana'a irin taka ta gwar haka da dama suna ta kokawa cewa kayan nasu suna ta siyowa yana lalacewa ko jami'an tsaro suna tare su. Kuna fuskantar kuma kuna fuskantar irin wannan matsala?
Zakan wannan wannan saboda ko sati da wuce ranar Asabar mun siyo kaya da ya usa rike mu. Sai da zai kai mu office sai ka shaje mu naira 10,000
naira 10,000.
Eh
kumbiya
kuma a halin mota namu ne lalace har muka dan wuce ka'idan da suka bayar kayan bai isowa kuma kamar anan kayan bai kare ba mun bashi nan ma yana lalacewa kafin kaga da kana zuwa a tsaro kwana uku tumatir har zai rike ya lalace hakika albasa ce ko mai dan jura wahala ita ce take da kwana biyu kwana biyar ma abinda take.
Amma akwai wani kira da kuke so ku yi ma hukumomi?
Eh to amma nan ke kira da su ne dama hire ne na farko tunda dai ko da ke shugaban kasa ya magana cewa za a dan sassarta dokar zuwa sati ne zuwa ba za ku yi mishi ko da kwanaki ne a kara mana a cikin sati guda kamar idan ake yi da to uku a sati to kaga idan wancan daman ta sami gida kuma da samu to muna bukatar wannan
amma dai ka dai koka cewa dai kasuwar dai ba ta ja sosai
kuma masa zaga gaskiya sai dai hakuri ka gani ma idan ka gashi ma sai an ga maka ba tunda ka zo nan gure kaga kusan minti 5 ba wani ibin sa kaga wannan sai dai alhamdulillah kai to masha Allah
to ajiya ina gajiya baba yawa ko zaki lafiya kalo ko zaki gabatar mana da kanki
eh abin da yasa nake wannan maganan ba a hasiya ne hasiyan bala kana ji da kai ko an ce mu daina bara za taimaka mana ba taimaka mana ba har wannan lokacin har wannan abun lokacin nan yazo yanzu nan har wannan lokacin wannan abun yazo ana kange mu ana ce kan mu fita din inda muka yi bara sai ce a ce wai an ba mu abinci ba ba mu abinci ba 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 mu kudi ba an sa mu a gaba to yanzu idan mu yi bara ba me suke so me ake so mu yi a duniya nan saboda Allah shine fa abincin mu shine komai da koman mu tunda ba mu samu me taimaka mana ba sai Allah
amma ai hukumomi sun ce suna ta bi suna ta bada tallafi kaman ku kungiyoyin gajiyayyu ma haka duk an taimaka muku an bada abinci
wallahi wallahi bu mu gani ba wallahi ba mu gani ba ka san dai azumi na ba kenan ba mu ga komai ba sai dai mu ji magana dai ana raba a kaza amma bai zo ta gurin mu ba
yanzu ba ku samu shinkafa da ake bayarwa ba da wannan 2020 da aka yi da
wallahi ba ba mu ba wallahi wallahi ba ba mu ba azumi ne a baki nan nan ba zan yi abin da zan azumi zai ci ni ko kuma in yi kafara ba na yi ko ba haka ne ba wallahi ba ba mu ba
ba
ba mu ba
to amma kun je guraren da aka ce ana raba waɗannan abubuwa ne ba ku samu ba ko me ya faru
an ce mu kan mu fita ba za a biyo mu da shi har gida inda muke ko ba haka ne ba to juma'a mai zuwa nan yana da sati yana da kwana 28 da wannan abin da ya faru ba ba mu komi ba har am cikin wannan azumin mun gaji da zama ba mu da abinci ga yara ga abincin da zamu ci ga gare mu
su waɗanda suka ce ku zauna a gidajen kudin nan za su kawo muku waɗannan abubuwan taimako din kun tuntube su
mun tuntube su duka baba mu shi ba wallahi sai a dinga bata mana suna a ce wai gashi an ka mana abinci a gidan a ngongura ku kuma ba ka mana komai ba ba abin da aka kawo mana
to baba ganin hukumomi sun ce duk wanda zai fita saboda kariya akan wannan ciwo da wannan cuta ta corona an ce ya kamata ya dinga saka irin wannan takunkumi wanda nake sake da shi kamar me yasa baki saka ba
bani baba ni bani kuma ban da kudin sai ba wannan 600-700 da suke ci na gan shayi na ba Allah ne mai kariyan komai ba Allah ne mai karewa
to baki jin tsoron cewa kamar tunda baki saka wannan kariya ba ka da wannan cuta ta kama ki
na san da cewa komai ya faru da ni daga Allah ne ko ba haka ba ba wanda zai sa ma mutum sai Allah amma muna fata wanda suka kamu da shi Allah ya yi musu mu kuma Allah ubangiji ya kare mu da shi
a wannan ko zaka gabatar mana da kanka
to ni malam ni ai ban da baki dewa
eh ko baka da baki ai zaka dan fada tunda dai gashi kana sai da lemu ne na gani da menene
to kuma Allah ga yanan dai an kawo shi
a to ko zaka gabatar mana da kanka sunanka
Ismaila
Yusuf ne. Ismaila Yusuf to gashi naga kana sai da kamar lemu ne nan da tafarnuwa.
Eh.
To kamar yaya kasuwa take ne?
To kasuwa alhamdulillah. Muna yi bakin gurgudu. Ka tashi. Amma kuma an samu saukin wani kuma ya saura. Kuma kaga alhamdulillah
to kamar yanzu wannan tumatirin ai kamar wannan lemo da nake gani yanzu a wannan kamar nawa kenan kuke sai da wannan lemo
ina sai da 700-600 wannan
kwandan
eh
to a shi ita kuma
Tanjalo ne wannan
oh menene sunan shi kace
Tanjalo
eh okay to kuma wannan tafarnuwa fa
wannan tafarnuwa muna yin sa daurin sa 200-300
to ga wannan shi Tanjalo din nan ya tashi ne daga saboda azumi ko kuma yaya abun yake
a ba azumi ne ya tashi shi ba kawai dai kowa rugumiyar kowa ya zo ya saya ya tafi shi ne abubuwan ya haura haka yanzu in ka je yanda za ka saye shi ana sayan sa kwandansa 600 a 600-700 to yanzu ana sayar da shi har 12,000
amma da kamun wannan yanayin da nawa
ne ke gaya maka bai fin 600-500
amma yanzu ya kai yanzu ya haura 700-800
wani lokaci ma an babu shi har 12 ana sayansa 10 hawa yake zuwa
to wannan plantain din kuma fa
wannan falancin gaskiya
ga mai ita can okay kai waɗannan da
wannan kawai nake da
su oh waɗannan
da lemon tsami
ga to shi kuma lemon tsamin nan nawa shi kuma yake
lemon tsami muna sai da shi yanzu abinda ake sai da shi 200 ne ake sai da shi robar 200
ah bashi ba shi lemon tsami kace nawa nawa
lemon
eh lemon
ana sai da shi 300 kashi
to masu sauraro daga nan kasuwar Utako cikin wannan shiri na kasuwa akai dole ni Sale Shehu Ashaka nake ce muku to sai wani jikon kenan
shirin di oye Hausa kasuwa akai ni kilo ne kasuwa
akai ni kilo ne
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai ni kilo ne ta America ga mu shirin di ciko mana gari kasuwa
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ismi Rabi'at bint Magaji min madrasat al-Fudiyya Suleja ana aqra alaikum ma tayassara min al-Qur'ani al-Karim min surat al-Anfal insha Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai mai macin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin. Amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
A cikin shirin mu na lafiya uwar jiki na wannan makon, zamu waiwayi wani batu ne dake daukan hankali a jihar Kano, Najeriya, kuma ya jefa al'umma cikin zulumi da dimuwa, wato yawan mace-mace dake faruwa a yanzu haka. Duk da cewa ana cikin yanayi na annobar COVID-19 a duk fadin duniya, cutar kuma lallai ta yadu ta shiga Najeriya da kuma jihohin kasar, ciki har da jihar Kano. Daga lokacin da aka rufe Kano a matakin dakile yaduwar cutar COVID-19 ya zuwa yanzu, an samu karuwar mace-mace ba adadi, saboda an samu mabambantan alkalma daga al'umma da kuma su ma kansu hukumomin jihar. To tambaya anan ita ce, wace cuta ce ko kuma cututtuka ne suka shiga Kano? Tambayar da na yi wa Dr. Balarabe Suleiman Aminu kenan, kwararren likita a asibitin Nasarawa, wato Muhammad Abdullahi Wasi Hospital da ke Kano, ga yadda ya amsa mu.
A gaskiya muna ganin karin yawancin mace-mace a Kano, wannan gaskiya ne. Daga lokacin da aka rufe gari zuwa yanzu, a gaskiya daga bayanan da muke samu, mace-mace sun karu, amma ba wanda zai iya cewa abin da yasa ake wannan mace-macen a Kano 100% ba za ka iya cewa wannan koronan ce ta kawo ba, saboda akwai abubuwa da yawa. Na farko, abin da na lura shine yawancin mutanen mu, saboda yanayin tattalin arziki da wannan rufe gari da aka yi, mutane ba sa iya zuwa asibiti, ba sa iya fitowa ma, saboda na farko abin hawan ma ba su da halin da za su samu a kai su asibiti. Na biyu kuma, koda suna da halin da za su je asibiti, to babu hanyar samun kudin. ATMs ba sa aiki, ba su da kudin motar da za su je asibitin, dan haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karo yawan mace-mace a Kano. Na biyu kuma, abin da yake kara ya kawo wannan a tunani na shine, asibitocin mu a gaskiya ba sa aiki yanda ya kamata. Duka manya-manyan asibiti na asibitin tarayya da asibitoci na jiha, a gaskiya ba sa aiki yanda ya kamata, saboda yawancin likitocin an bar su babu kayan aiki da za su kare kansu. Dan haka wannan yasa alal hakika likitoci ba sa zuwa gurin aiki yanda ya kamata. Wannan shi yasa duka wannan shi ma ya kara taimakawa. Sannan na uku kuma, tsoron wannan cutar. Dan haka duk inda mutum ya zo, ko da asibitin unguwa ne, private ya je, inda yana tari, yana zazzabi, yanzu nan mutane za su fara gudun shi, tunanin wannan cuta ce, sai su turbo su private su tura shi gwamnati. In ya je na gwamnatin kuma babu kulawa. To ina ganin wannan dai abu uku shi ya kawo wannan karin mace-mace. Amma a harkar likitanci, dole ba za ka ce ga abin da ya kawo wannan mace-mace ba, sai ka yi gwaji ka tabbatar. Wannan shine yin wannan gwajin, in ya tabbatar shine za ka tabbatar da cewa ga abin da ya sanadiyar a wannan mace-mace. Don haka ba mu da masaniya, sai dai an yi bincike wanda zai iya tabbatar da abin da ya kawo wannan karin mace-mace a jihar Kano.
To likita, na san kuna da kungiya na likitoci. Idan gwamnati ba ta ankara ba, matsayinku na kungiyar likitoci, kun ankarar da gwamnati domin a yi gwaje-gwajen a gano takamammen cutar da take damun mutane, banda waɗannan matsaloli da ka faɗa, waɗannan kaman matakai ne da idan ba a ɗauka ba ake kai ga rasa rayuka, amma takamammen abin da ike samun mutane ma cututtuka, wanne irin kokari kuka yi a naku bangaren ko kuma a matsayinku na likitoci?
To alhamdulillah, kungiya ta likitoci na tabbatar cewa gabaninmu za su yi gwamnati magana. Sannan kuma wani labari mai daɗi shine, ita ma gwamnatin da kanta ta magantu, domin wannan mutuwa ta yi yawa, da har wasu daga yan uwan wanda suke a cikin gwamnatin su ma sun rasu. Ta haka ita ma gwamnatin jihar Kano ta dau nauyin yin bincike na gano musabbabin abin da yake kawo wannan karuwar mace mace a Kano. Wannan shine na ji labarin an sa committee da za su yi wannan bincike, wannan su ne za mu jira mu ji sakamakon wannan bincike na me ya kawo wannan karuwar mace mace a jihar Kano.
To na samu zantawa da ɗaya daga cikin wanda ya rasa dan uwa a wannan lokaci a jihar Kano, Malam Yusha'u Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya.
Wanne irin hali ya shiga lokacin da ya samu kansa ba shi da lafiya, kuma wanne irin rashin lafiya ya yi?
Gaskiya gaskiya ne, ɗan uwa na ya rasu ranar Juma'a da daddare da misalin ƙarfe 10:30. To amma hakikanin gaskiya dama yana da cutar hawan jini, yana kuma da cutar shuga. To gaskiya lokacin da muka kai shi da safe ranar Juma'a asibiti, jininsa ya yi ƙasa sosai, ya kasance har kusan kaso 50 maimakon 40/120. So wannan ya sa ya galabaita sosai. To gaskiya muna ganin wannan hawan jini ko ƙasa da jininsa ya yi shi ne ya jawo har Allah ya karɓe.
Da kuka je asibiti an samu an duba shi sosai, an yi gwaje-gwaje, an tabbatar ba shi da alamomi da ya danganci wannan cuta da ake fama da ita duka duniya. Mun rade-raden da ake ta yi a gari shi ne cewa mutane da yawa suna ta fama da kwayar cutar nan ta COVID-19. Watakila ana ganin ba su yi gwaji ba ne duk waɗanda suka rasa rayukansu, kamar bai shi yasa ba a tantance ko suna ɗauke da wannan kwayar cutar ba. Kana ganin wannan yana da dangantaka da haka?
Gaskiya da muka je farko mun kai shi asibitin Nasarawa, an masa gwaje-gwaje kuma aka tabbatar mana da cewa ga halin da awon jininsa ya nuna, da haka aka kara masa ruwa a wannan lokaci. Ta masu ka gaya mana cewa zama tafin martala saboda ba su da garin da za su kwanta da shi, ya kamata a ce an kara masa ruwa ɗin kamar sau uku, wato leda uku kenan. Aka tura mu martala, muka samu gado, muka aka kwanta da shi, aka kuma sa masa ruwa ɗin anan. Bayan na farko ya kare, aka kara na biyu, na da cikin na uku Allah kuma ya karɓi rayuwarsa.
To Allah ya ji kansa ya masa rahama. To kai da ka samu daman zuwa asibiti a wannan lokaci, yaya wannan rade-rade da ake ta yi cewa asibitocin Kano duk a cike suke da marasa lafiya, wasu ma a ƙasa suke kwakwance asibitocin gwamnati, ma asibitocin kuɗi ma wato na masu zaman kansu an ce duk ma a rarrafa suke, me ne gaskiyar wannan lamari?
To abin da yake faruwa dangane ga asibitocin mu, wato mun shiga wani hali ne da zamu yi suna la ilaha haulai, ma'ana nan gashi ana cuta wadda take daukar rayuka, can kuma gashi ana magana cuta ta COVID-19. Ita COVID-19 ɗin har yanzu ana maganar mutum ɗaya ne ya mutu a nan Kano. Ita ko waccan cuta da har yanzu ba mu san wace iri ba ce, ta kashe ɗaruruwan mutane. Abin da yake faruwa ita waccan cuta ta COVID-19 wato maras mai sarke numfashi ta kasance an firge ta da ita, an tsorata da ita, don haka gwamnati ta ɗauki matakai waɗanda ake ganin su ne za su hana yaduwar wannan cuta, ciki har da rufe ma'aikatu na gwamnati da makarantu na gwamnati da makarantu masu zaman kansu. To wannan sai ta sa asibitoci masu zaman kansu wasunsu a karan kansu suka rufe. Hasali ma waɗanda suke ɗan aiki, in mutum ya je da matsala ta zazzaɓi, to wasunsu suna kyamatar su ba wannan mutum kulawa ta musamman. To sannan ita kuma gwamnati a nata ɓangare ta maida hankali sosai wajen ganin hana yaduwar ita waccan cuta ta mura mai sarke numfashi. To amma a nan ɓangare kuma ga mutane suna mutuwa a wata cutar da har yanzu ba a kai ga sanin me ke ji ita ba. Sannan kuma an zo an hana mutane yin yawo a gari, to don haka ana zaune a gida, sai ya kasance samun damar kulawa a asibitoci ta zama wani al'amari mai matuƙar wahala ga al'ummarmu. To wannan ya sa a ake samun irin wannan mace-mace.
Yushau Ibrahim kenan kwararren dan jarida a Najeriya ba anan hirar ta muta tsaya ba. A tara mako na gaba Allah ya ji kan waɗanda muka rasa Allah ya kawo dauki. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka saurara a cikin shirin da Julie Leather Station da ta hada shirin ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka
Naji na gani.
Naji na gani.
Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook.
Dama ce da kwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar, hukumomi kuma su san halin da kuke ciki.
Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10 zuwa 12 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku. Masana sina bayane mu an da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Masu nishaɗantarwa labarai da tsumitsumin su daga